وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركم الرسالة دعاء أن يمتشينا الصبر وأن يداتي دا شاترني gawatan jumada al-ula shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau kuma 25 gawatan shekara ta 2002 miladiya dan ci gaba da karatu mu bi albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na 74 zamu tashi babul ithari wal muwasati babul ithari wal muwasati babin da yake magana akan al-ithar fifita wani da abin da kake da bukata a kansa wal muwasati da kuma kyakkyawar mu'amala shine muwasati ko kuma sada zumuntaka ko kuma kyautata dangantaka shine muwasati kyautata dangantaka tsakaninka da mutane qala Allahu ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa qala ta'ala ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا الى اخر الايات وبنجي تعالى تي ويؤثرون على انفسهم وتصنع فيفي توسو اكن كنسو ولو كان بهم خصاصه كودا سنه ده بوكاتا ا cikin wannan abin da suka fifita wannan akan shi wato wannan na cikin jerin halaye na al ansar wato sahabbai na mutanen madina da ubangiji ta'ala siffanta su da cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika hum muflihun ubangiji ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana wadannan da suka zauni gida na madina wal imana kuma suka kudurci imani a cikin zukatansu imani na gari imani tabbatacce yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar dukkan wanda ya hijira yazo garin su matukar imani ya kawo shi garin su to suna san shi suna kuma nuna masa kauna wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ba ta samun wata bukata a cikin zukatansu dangane da abin da aka baiwa yan uwansu muhajirai duk wani abu da Allah baiwa wani muhajiri na falala ko na ilimi ko na dukiya su mutanen Madina ba su da kyashi a cikin zuciyarsu ba sa cewa yau muna yan gari ga wani bako ya zo ya samu daukaka ko fifiko a kanmu ko ubangiji ya bashi wata falala da mu bai bamu ba ba su da wannan wa yu'thiruna ala anfusihim kuma suna fifita yan uwansu din na Makka muhajirai akan wani abin da yake mallakar su sai su fifita su da shi akan kawunansu wato idan mutumin Madina ya danda wani guda gwammace ya baiwa wani muhajiri ya amfana da shi sama da shi ya amfana da shi akan karan kansa shine wayu usuruna ala anfusihim a takaice da wannan shine isari fifita wani da bukatarka walau kana bihim khasasa ko da ko suna da bukata akan wannan abu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa yana mai lissafa halayen musulmi na gari cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci a bisa ga bukatarsa wato sukan bayar da abinci a kan su ma suna da bukata a kan shi amma sai su ciyar da shi gawa miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da shi ga miskini suna ciyar da shi ga maraya suna ciyar da shi ga fursunan yaki shine asir wato waɗannan wujuhul birri kenan ko bangalori daga cikin bangalori da ake so mutum ya ciyar da abinci gare su miskini mutumin da baya da wato talaka wanda yake cikin talauci maraya kuma kowa ya san wane ne maraya shine dukkan mutumin da yayi rashin uba tun kafin ya kai ga balaga sannan kuma sai asir wanda yake mabukaci ne shi ma fursunan yaki to anan malamai suke cewa wannan ciyarwar da ake magana anan ciyarwa ce ta nafila ba ta wajibi ba domin inda ciyarwar wajibi ce ba za a yi maganan asir ba don shi asir fursunan yaki ya iya wa musulmi ne ya iya wa kafiri ne bari ma kasancewarsa kafiri shi ya fi rinjaye sama da tsammanin kasantuwarsa musulmi kuma Allah ya yi maganan a ciyar da shi sai wannan ya nuna idan mutum zai ciyarwa ta nafila yana iya ciyar da wanda ba musulmi ba, ba Yahude ko Kirista ko ba maguje, in bukata ta kama shi na abinci ko sutura, mutum na iya ciyar da shi, kuma yana da lada a wajen Allah. Kuma lokacin da mutum zai ciyar da abin, ya zanto yana da bukatar shi ba abin da kai ma baka da bukatar sa ba. Shine ma'anar wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, akan suna son abincin za su bayar ba wai ba sa so ba. Dan lokacin da baka son abu kai ma ya zama kaya a wajenka, amma baka bayar ba za ka jefar ne a gona. To a wannan lokacin baya da kima, baya da daraja sosai idan kai saraka da shi. An fi son kai saraka da abin da kai ma kana son shi, kana sha'awar shi. Ila akhir al-ayati, zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala inni majhudun fa arsala ila ba'd nisa'ihi فقالت والذي باعتك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي باعتك بالحق ما عندي إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت سبياني قال فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأقضي استراجة وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه قال فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق عليه اكبر حديث daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi yace ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira mutum sai tabbata gare shi yace inni majhudun ni kam ina cikin wahala bi ma'ana asabani al-jahadu al-jahadu a cikin harshen larabci shine al-mashaqqa wahala idan aka ce rajulun majhud mutumin da wahala ta kan masa ga alama matafiyi ne kenan matafiyi lokacin da yazo gari zai zo galibi a cikin yunwa da kishirwa da kuma gajiya dan haka sai ce inni majhudun wato yana so ya ce ya dora nauyinsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na bako فأرسل إلى بعض نسائه سيمن ذا الله يأيك زوى ونساشي نما تنسى يتي أجيء تنبيو شنع قوانا أبو أجدن فقالت سيئت ما ترتسي والذي بأسك بالحق ما عندي إلا ما نارا سيدا وند يأيكوك دكتك يابان دكومي أجدنا سيروا ثم أرسل إلى أخرى من ذا الله سيطولا وجموتا دكتك ماتا فقالت مثل ذلك إتما تفدك تنكو تنهكا حتى قلنا كلهن مثل ذلك har dukkanin su matan sa dai bayan dai kowace sai da ta faɗi kwatan kucin wannan magana la wallazi ba asaka bil haqqi ma indi illa ma ba komai a wajenmu ina rantsuwa da wanda ya turo ka da gaskiya babu komai a gidana sai ruwa kowace dai haka tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me zai faru فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألنا بسئلة دامتن الله تبتا بريشيتي من يضيف هذا الليلة رحمه الله وذيك الأبا قنشن ونن أيو الله يزكنسا الله يمس رحمة معنى أسامون سكين كويت وكينوين يكرق ونن باقون دليتا يزوى بوبي وبنجد تعالى زي مس رحمة زي زكنسا فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله sai wani mutum cikin mutanen Madina ya ce ga ni ya manzon Allah. Fantalaqa bihi ila rahlihi, sai ya tafi da shi gidansa. Lafazin ar-rahl na nufin gida, kamar yadda lafazin ar-rahl kuma yana daukar ma'anar wato sirdi da rakumi. Fa qala limra'atihi, sai ya ce da matarsa, akrimi dhayfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ki girmama baƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ki tanada abin da ya sauƙaƙa na abinci da abin sha wanda za a bashi. Wa fi riwayatin qala limra'atihi, a wata riwaya ya ce waye da matarsa, hal indaki shay'un, shin akwai wani abu ko a wurinki? Fa qala, sai ta ce la babu, illa ko tasbiyani, sai abincin yara. Ni da kai mun ma bamu da abinci, akwai dai wanda yara za su, mun ma hakura za mu. To gashi kuma ya zo da babu, to me zai faru? Fa qala, sai ya ce, sai shi wannan miji ya ce da matarsa, fa allilihim bi shay, su yaran ki lallashe su da wani abu, ma'ana shagaltar da su, ki ba su ko dai wani kayan wasa suna yi ta yadda ba za su buƙaci abinci ba da wuri. An gane ku? Shi ne fa allilihim bi shay. Wa idza aradu al-asha'a fa nawwimihim, idan sun buƙaci abincin lokacin isha'i, abincin dare, fa nawwimihim, yi musu dabara su yi bacci da wuri. Wa idza dakhala dhaifuna, idan baƙon namu ya shigo, fa atfi istiraja, sai ki kashe fitulun gidan, warihi annana akulu, sai ki nuna masa kamar muna cin abinci ne, da haka aka kashe fitula, kamar ki kina cin da wani kwano a gabanki, kamar abinci kike ci. Ni kuma zan zo da shi cikin duhu, tunda wani baya ganin kowa, kawai kowa dai laliba yake ji bakin kwano ya sa ya dauka cewa tare muke ci ko ba ci muke tare ba. Saboda kaga ba ko ba zai ji daɗi ba, ka dauko ka kawo masa gaba ɗaya, ka ce da gidan babu abinci, wannan ka ɗaya rage kai ma muka kawo maka. Idan ka haka ba ka karrama shi ba, dan zai ji kunya. Amma idan ka nuna akwai, to kaga sai ya sake shi ita wannan abincin. Warihi anna na'kulu fa idza ahwa li ya'kula, idan kin ga ya ina kokarin tsugunawa ko zama domin ya ci abincin, fa qumi, ki tashi ila siraji, zuwa ga fitilan, hatta tutbihi, ki kashe gaba daya. Qala, yace, fa qa'adu, suka zauna, wa akala ad-dayfu, bako da ya ci abinci shi kadai, wa bata tawayni, mijin da matar suka waye gari cikinsu ba komai, shi ne tawayni, suna masu hakuri, sun daure cikinsu ba komai. Falamma asbaha, yayin da aka waye gari, ghada ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai wannan magidanci ya sammu ko wajen manzon Allah. Fa qala, sai annabi ce, laqad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dhayfikum al-laila, ubangiji yayi mamakin abinda kuka yi wa bakon ku je da daddare, ko ubangiji ya wato domin ajab na dauka ma'anan mamaki, sannan na dauka ma'anan burgewa, mutum wanda aka yi ba aka burge shi ko aka ba shi sha'awa, ma'ana dai ubangiji subhanahu wata'ala ya kayatar da shi abinda kuka yi, ya faranta wa Allah rai abinda kuka yi, ma'ana ubangiji ta'ala ya ji daɗin abinda kuka yi wato kai da matarka game da bakon da na tura muku. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, to ina jin mahallin shahida cikin wannan hadisin na zahiri yake cewa dai wannan shine gaya na isar, domin isari shine ka fifita wani da bukatar kanka, shi da matarsa duk suna da bukatar abinci, banda su ma ga yara ma suna da bukatar abinci, amma duk suka hakura suka fifita wancan bako da yazo. Wa an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta'am al-ithnaini kaf al-thalatha wa ta'am al-thalatha kaf al-arba'a, muttafaqun alayhi. Wannan hadisi shi ma an karbo daga Abu Hurairah, Allah shi kare da gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, abincin mutum biyu yana iya wadatar uku, abincin mutum uku yana iya gamsar da mutum hudu. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wato abinda wannan ke nunawa, wato Allah madaukakin sarki na sa albarka akan abinci yayin da mutane suka taru akan sa, sama da ake kashi kai kadai. domin abincin da mutum biyu za su ci, a zuba wannan shi kadai ya cinye ya koshi, a zuba wannan nan shi kadai ya cinye ya koshi, inda za a hada abin guda biyu a kawo mutum uku su tare, to zai wadatar da su. Haka abin da za a ba mutum uku kowa ɗaiɗai, inda za a hada plate din uku a wuri guda, mutum hudu su zo, to kuma zai ishe su. Saboda idan an sa hannu an ci tare, Ubangiji da Allah na sanya albarka a ci. Idan mutum ya ci shi kadai ba haramun ne ba, amma inda za a ci tare to ya fi albarka, ko kai da mutanen gidanka ne kuwa, ko kai da matarka, ko kai da yaranka, don kuka saba cin abinci tare. Sai dai menene ke ɗaukar ma'anar cin abinci tare? Don zai iya yiwuwa mu zo mu ci abinci tare, amma a zamanance, me a zamanance kowa da plate ɗin shi a gaban shi, ko ba haka ba, da mazubinsu da cokalinsa, wancan ba da mazubinsu da cokalinsa, wannan ba tare muka ci ba, a mun ci abinci a wuri ɗaya, amma ba tare muka ci ba. Wuri ɗaya dai, mun ci abinci wuri ɗaya, wato gaga, amma dai ba tare muka ci ba. Amma ci tare shi ne inda za a samu wani katon akwashi ko wani katon tire a zuba, to a zo a zagaye shi. Kowa yana ci, to wannan shine an ci tare. To mutane ko yawanci waɗansu sai su riga ganin wannan ɗin kamar ko ba birnin ci bane, ko kazanta ne, ko wani abu makamancin haka. Ba wata kazanta a ciki, babu wani abu, don inda akwai kazanta a ciki manzon Allah ba zai ba. Manzon Allah ko yana cin abinci tare shi da sahabbansa. Anas ɗan Malik ya ce wani tela ya shirya abinci a gidan manzon Allah, a gidansa ya ce ya gayyaci manzon Allah zai karrama shi, ya zo ya ci abinci a gidansa, ya ce sai muka je gaba ɗaya. Da muka je aka zuba abincin a wani mazubi a tsakiya, muka zagaye shi. A cikin abincin akwai abewa, irin ayayyanka ta an dafa ta, ko a cikin taushe, kuma dai ga ta nan daidai dinta. Ana zai sai na rinka bibitar, manzon Allah yana bibitar duk inda kabewa take yana ɗauka yana ci. Yace ni ma daga nan duk inda na je aka gayyace ni abinci na ga kabewa sai na rinka ɗauka ni ma ina ci. Mahallin shahid dai a ciki kaga gaba ɗaya. To shi yasa idan ana ci tare a nan wurin gaba ɗaya, sai manzo Allah ya kawo ladabin cin abinci, shine ka ci daidai gabanka. Manzo Allah ya ce ya gunai samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, ya ambaci ladabin cin abinci guda uku a takaice. Abu na farko yace kai bismillah, abu na biyu wato ka ci da dama kar ka ci da hagu, sannan abu na uku ka ci daidai gabanka, ba a san kana bin gaban mutane, kana ɗauka a gaban mutane. Saboda wannan shine kila din zai nuna kazanta din. Duk da cewa waɗansu sun ce idan akwai waɗansu ɗaiɗaikun abubuwa da ake da bukata, wanda ɗauko shi za ka yi cancan ka kawo gabanka don kai baka ci babu laifi. Amma abincin duk iri ɗaya ne, ba wani bambanci, mu ɗauka duk nama ne, ba wani bambanci, to ba wani bukatar sai bakin sai hannunka ya yi yawo. Mu ɗauka duk shinkafa ce ba nama, ba bukatar sai hannunka ya yi yawo a cikin akwashi ko a cikin ture. Amma mu ɗauka a shinkafa ce da nama, kuma naman gashi a kira daga gune. To a lokacin nan dan ka ɗauki na gaban wani babu laifi. Suna kafa hujja da wannan hadisi na cewa manzo Allah ya rinka bibitar kabewa, haka Anas ɗan Malik ya ce. Ai ka ga kabewa da ta gabansa da wadda ba ta gabansa ba, in ya gani sai ya ɗauko, ya ce ni ma sai na rinka yin haka. To wannan shi ne mahallin shahid ɗin. Amma idan abincin iri ɗaya ne, ba buƙatar sai ka bi gaban mutane. Sannan kuma idan abin kwaya-kwaya ne, nama ne kuma yanka-yanka, to a nan gurin manzo Allah ya nuna duk lokacin da ake cin abu wanda yake kwaya-kwaya, ko kuma za a iya kida ya ce kuma kuna da yawa, to ka jana ɗaukan bibiyu ɗaya ɗaya yake ɗauka. Kamar dabino ɗaya ɗaya za ka rika ɗauka, wani mangoro ko lemo ɗaya ɗaya za ka ɗauka, yau ɗan wake shi ma ɗaya ɗaya za ka rika ɗauka. Saboda kar mutum ya yi zari ya cuci ‘yan uwansa. Duk wanda ladabi ne na zaman tare cikin addinin musulunci, kun ga akwai ban sha'awa matuƙa ƙwarai da gaske. Yanzu wani ba zai tsammanin cewa dokokin da Allah ya saukar wa manzon Allah sai shiga wannan bangaren, amma bangare wanda yake cikin loko da yawa, dokokin da Allah ya saukar wa manzon Allah sai shiga cikin, sun yi bayanin yadda za a yi. Wannan ke nuna ingancin wato rayuwa karkashin dokokin Allah, karkashin wato koyarwa ta addinin musulunci. Allah ya rigama kanta. Wa fi riwayatin li muslimin an jabirin radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qal ta'amul wahidi yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'a wa ta'amul arba'ati yakfi al-thamaniya. A wata riwaya a cikin sahihi Muslim daga Jabir dan Abdullah Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah yace abincin mutum daya zai ishi biyu, abincin biyu zai ishi hudu, abincin mutum hudu kuma zai isa mutum takwas. Haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana. Duka ga wannan hadisi abin da yake nunawa cewa idan adadin mutane suka karu to ana ƙara sa ran samun albarka a cikin abinci din, ko musamman wannan din albarkar za ta tabbata idan mun kiyaye sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladduba da manzon Allah ya koyar da mutane, tun daga wanke hannu kafin a ci abinci, da yin bismillah, da ci da hannun dama, da cin na gabanka, sannan kuma da idan ka zo cin abincin raba ciki gida uku, kaga wannan ko shakka babu albarka za ta yi abin nan. Amma wani yana so sai ya yi babake ne to kaga albarka za ta rabu kenan. Amma idan kowa ya yi iltizami da waɗannan adab wanda shari'ar musulunci ta koyar, to za a samu albarka ɗin tana haɓaka duk lokacin da ya zanto ana ƙoƙarin tabbatar da waɗansu adab daga cikin ladabba wanda shari'ar musulunci ta koyar da mu. Ina fata mun fahimta. رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم. وانا حديثي عن كربوش دقى أبو سعيد الخدري الله شكاري الدعا قريش يتي بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبكي تكيم متتفياتا لدى النبي في رادة أمنشن الله ثبت قريش إذ جاءه رجل كوي sai ga wani mutum ya zo wajen annabi ala rahilatin lahu kan wata dabbar sai yana haye da ita, akan ce rahila kan dabbar hawa musamman in ya zanto raƙumi, mace ko namiji, namijin raƙumi ko ta matar raƙumi, duk ana iya kiransu da suna rahila. Faja ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, mutumin na zuwa sai ya rinka juyar da idansa dama hagu kamar yana neman wani, ya juya nan ya kalli dama, ya juya nan ya kalli hagu. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم sai manzo Allah ya ce man kana ma'ahu fadlu dhahrin, duk wanda ya kasance yana da kari ko rara na dabbar hawa, falyu'd bihi ala man la dhahara lahu, to ya bayar ga wanda baya da dabba din. Wa man kana lahu fadlun min zadin, duk wanda ya kasance yana da rara na abinci, falyu'd bihi ala man la zada lahu, to ya bayar da shi ga wanda baya da abincin. Fa zakara min asnafil mali, manzo Allah ya rinka kidaya nau'ika na dukiya, wanda yake da falalar kaza ya bayar da kaza, wanda yake da rarar kaza ya bayar ga wanda baya da shi. Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, har sai da muka rika fahimtar cewa ashe ɗaya daga cikin mu baya da haƙƙi ya rike wata rara na wani abin da yake da shi, matukar akwai dan uwansa musulmi wanda baya da wannan abu. Labanin zuhar abinda yake nufi abin hawa, don an sanwa dukkan wani abin hawa zuhar dan gadan bayansa ake hawa. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, sai wanda yake da rara na mashin to sai hakuri sai sai bayar da sauran ga wanda baya da shi, wanda yake da rarar motoci sai bayar da wanda baya da shi, wanda yake da rarar keke, wanda yake da rarar abinci sai bayar ya dan dauka cikin abin da yake da shi na rarar abinci ya sanwa wanda baya da shi, dan sai yace yayi lissafa nau'ikan dukiya kaza kaza wanda ba zai iya lissafawa ba gaba da, yace har sai da Musa habbai muka fahimci ashe baya yiwa wani baya da ake rike rarar abu matukar a cikin yan uwansa musulmi akwai wanda baya da wannan abin yana da bukatar sa. Wannan hadisi shi yana nuna muwasati, dama na ce muwasati shi ne mai kyautata hulɗa tsakaninka da mutane, kyautata alaka, tausayawa mutane, dai yana cikin muwasati. kana da tufafi wadatattu, kaga wani dan uwanka musulmi yana da fama da karancin tufafi, to sai ka bashi waɗansu daga cikin naka. Ba cewa kar ka rike komai ba, amma ka ɗauki wani abu cikin rara ɗin ka bayar. Set biyu ne ka bayar, set uku ne ka bayar, matukar muna yin wannan kyautuka ɗin cikin tufafin da muke sha'awar sawa, waɗanda ba sai sun riga sun mutu sun lalace ba. Sannan a wanke a mutunce ka ɗauka ka ba mutum, zaka sanya farin ciki a cikin zuciyarsa. Zaka kawar da wani baƙin ciki ko da na minti goma ne ko minti talatin. To manzo Allah kuwa ce duk wanda ya kawar da baƙin ciki a zuciyar wani mummuni daga cikin baƙin cikin duniya, shi Allah zai kawar masa baƙin ciki daga cikin baƙin cikin ranar tashin kiyama. Ka kuwa yanzu yau duk wanda ka ba ranar abinci, kana da abinci a gidanka, sai ka ba wani kwano biyar na shinkafa, kwano goma na masara, kwano goma na gero, kwano biyu na sukari, sai ji daɗi matuƙa ƙwarai da gaske. Ka duba yanzu yadda ake kulla suga ana sayarwa mutane. Ka duba yanzu ba magana wai an kawo gero an ce a'a kar wanda ya sai sama da kwano biyar. Talakawa suke sayo yana mai kuɗin kwano biyu ma ba kwano biyar ba. Kuɗin kwano biyu ma babu a hannun mutane. Doka ta ce kar a sayarwa kowa sama da kwano biyar, yau ba ma mai kuɗin kwano biyu. Kaga ana zuwa ana sayo masara a cikin gwangwanin madara, ana cewa gwangwani biyu ko gwangwani uku, ana sayo wake a cikin gwangwanin madara gwangwani biyu ko uku, ai ba karamar musifa ake ciki. To a cikin wannan halin da muke ciki babu abin da zaka yi ka samu lada sama da ka bayar da sadakar abinci. Ka bayar da sadakar abinci, ka sayo buhun masara, ka sayo buhun gero, ka sayo na suga. Duka waɗannan ababai ga wanda Allah bai wadata magana ce ta naira 20,000 da ɗan wani abu. Idan ka so waɗannan ababai, ka zo ka kasafta waɗanda ka ga za ka iya baiwa cikin waɗanda kake ganin a tagayyare a wahalce, kuma ka ba su cikin mutunci, ba wai ka sa su yi layi ba, a'a ka kai musu gidajensu, ka sa a kai musu, kuma a kai bayan almuru ba da rana ba, kar kai musu fallasa ko bayan sallan asubahi a wani lokaci da wani ba zai sani ba. Allah ne kaɗai ya san farin cikin da zaka shigar a cikin gidaje da dama idan da zaka yi wannan. To wannan shine hakikanin muwasa ce. Hakikanin muwasa ce. Indai zuciyar mu za ta iya karfin hali ta yi wannan. Buhun dawa, buhun gero, buhun masara, buhun shinkafa, buhun suga. A'a, sabulun wanki, sabulun wanka, mu yi wannan karfin halin kuma ba tare da mutane sun sani ba. To wallahi ba karamin lada mutum zai samu ba. Ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah Hassan ko Husaini, Talakawa sun ji takaicin mutuwarsa lokacin da ya mutu. Lokacin da yana da rai ba su san kimarsa ba sai bayan ya mutu. Sai bayan ya mutu, don talaka yana zaune cikin dare, sai ga wani ya zo cikin duhun dare, ya tara wani ya rufe fuskarsa, ya ajiye masa buhun alkama, ya kawo masa fulawa, ya kawo masa wannan kayan abinci, ya kawo dabino, ba san kowaye ba. Sai bayan ya mutu an je lokacin da za a yi masa wanka, aka ga ganin tabo a nan gadon bayansa na ɗaukan kaya. Buhunan abincin da yake bayarwa sadaka shi yake ɗauka a gadon bayansa cikin duhun dare ya baiwa talaka, ba su sani ba a gane waye ke yi ba, sai da ya mutu aka ga an daina, sai aka ce to ashe dama shi ne yake. Sai da masu wanka suka zo suka ga wannan kantar akan Allah ka faɗa su daga nan ko kuma daidai gindin wuyansa. Duka manzon Allah ne ya ko wanda ya samu garanti din aljanna, ai ya samu tun daga duniya, tunda manzon Allah ce da Hassan da Husaini su ne shugabannin samari a gidan aljanna. Amma ka duba irin muwasa ce da suka rika yi. Saboda haka ƴaƴan uwa mu yi ƙoƙarin darsa imani da sosai a cikin zukatanmu, mu jaddada imani, mu yi wa kanmu washi na imani da ayyukan alkhairi, musamman dai a cikin wannan kunci da halin kakanikaye da ake ciki da mawahalciyar rayuwa da ake ciki. Wannan shine ribar karatu. Idan ka karanta hadisin manzon Allah, ka yi ƙoƙarin aiwatarwa, ka ɗabbaka koya yake. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الأشعريين هكا نقول كنا كتريوني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لمه أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها رواه البخاري وانا حديثا انكربوش لك سهل ابن سعد سهل ابن سعد الله شكار الداء قريسي جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمتي تاسو وجن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قريسي ببردة تنا سيدة ولا تفافي كي اهننتا to me burda din fa kala salul lil qaumi lokacin da Jabir yace wata mace ta zo da burda a jikinta sai ya tambaye su waɗanda suke sauraron shi yace atadruna mal burda kun san me ake kira burda fa kala al qaumu sai su waɗanda aka tambaya din suka ce iya shamlatun fa kala salul sai suka ce eh mun san burda ita ce shamla wato tufafi ne wanda laraba suke sawa da ba wai riga ce mai wuya ba zani ne mai kusurwa guda hudu yana da gezarsa sai mutum bayan ya sa riga ko kuma ba riga a jikinsa sai ya yafashi a kanshi kafadarsa zai sa ɗayan nan gefen ga kuma geza a jikinsa tufafi ne mai kima a wajensu wani lokacin mutum zai sa riga sannan ya dora shi wani lokacin babu riga a cikin sai shi an gane ku amma dai babba ne yana da girma ta yadda idan mutum ya rufa shi din zai zo har gwiwarsa ko ya sauka kasan gwiwarsa to wannan shi ne shamla suka ce da shi ai ita ce shamla wannan dai burda din fa qala sahl sahl yace hiya shamlatun mansujatun fiha hashiyatuha yace eh haka ne shamla ce wadda aka saka ta kuma akwai gezarta a jikinta an gane ko fiha hashiyatuha wato akwai geza na kewaye da ita an gane ko fa qala ya rasulullah aksuka hadhihi da mutumin yazo fakalin kai ta ce ita wannan mata ya rasulullah aksuka hadhihi ya manzo Allah in baka wannan kai tufafi da ita wannan burda din kira fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karba muhtajan ilaiha yana mai buƙatar wannan tufafi dan ya kayatar da shi sahabbai sun fahimci haka a fuskar manzo Allah lokacin da ya karba tufafi cewa tufafin annabi na buƙatuwa zuwa gare shi wannan sai nuna shi annabi na karɓar kyauta amma sadaka ce baya karɓa ko ta farilla ko ta nafila tunda an haramtawa adal baiti cin sadaka amma kyauta yana iya karɓa sallallahu alaihi wasallam fa labisaha sai manzo Allah ya sanya wannan tufafi fara'aha alaihi rajulun min as-sahaba tare da manzon Allah fa qala sai yace ya rasulullahi ma ahsana hadhihi kai manzon Allah akwai abin mamakin kyawun tufafin nan tufafin nan na da kyau matuka shine ma ahsana hadhihi yani a'jabu min husniha ina mamakin tufafin wannan ina kyawun wannan tufafi faksuniha ba ni mana insa manzon Allah ba ni insa kai ka kula fa qala na'am sai manzon Allah ce to sallallahu alaihi wasallam فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يا عند النبي تاشي دنيا شري جدا يزي سري ونن تفافن يسا ونية كاوما سا ونن تك يا عند النبي تاشي لامه أصحابه يسحابه من ذا الله سكذر جي ونن سحابين ديرو جي من ذا الله سكي تزر جي سكوا بي كيو تابا فقالوا سكتي ما أحسنت بك كيو تابا حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها يا عند كيو من ذا الله ياكر ونن تفافي ينادى بقاتل ثم سألته إياها سنن كروكيش يباكا وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه كاف وسنباء تنبير من ذا الله وانا أبي هنا وانا أبي بزيوبا فقال سيوى النمتن زي كاري كان سيسي رجوت بركتها والله باوي دي انقواتي تفافين دي قوجة من ذا الله بني فاتن سامن البركة ني حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ياند النبي سنج وانا ليقر أدي كنسا كو وانا تفافين sai na so in karba nima in sa a jikina dan wato inda ya taba jikin manzon Allah nima ya taba fatarsa inda fatar manzon Allah ya taba nima in taba wannan wajen a jikina shine rajotu barakata la'alli ukaffalu fiha mai yiwa kuma ai mulki kafani da ita yace wannan ita ce hujjata, amma ba wai so nake in kai manzon Allah makwara ba, tabarruki nake ne. To daga lokacin su kuma sai suka kyale shi, sai kowa ya ce to ai ko inda ta wannan bangaren da ya shi ma kira da ya sani da dan kowa na neman albarka da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda idan yayi alwala kamar sa kashe kansu wajen kokowa akan ruwan alwala da manzon Allah ya amfani da shi, idan akai masa aski kamar sa kashe juna wajen kowa ya kwaci sumar gashin kan manzon sallallahu alaihi wasallam, to ballantana kuma riga wani ya ga cewa zai sa ta kuma kila ma yayi wasiya cewa ko da na zo mutuwa ayi min likafani da ita, a ce tufafin da ya taba fatar cikin manzon Allah ayi wa mutum likafani da shi, kaga ba karamin abu bane. Wato sai wannan nuna ana yin tabarruki da asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa, ana tabarruki da rigarsa, ana tabarruki da gashin kansa, ana tabarruki da ruwan alwalarsa, ana tabarruki da ababai da dama da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato a nemi albarkar abin. Amma wanda ba manzon Allah ba kuma ba za a yi tabarruki da shi ba, dan shi manzon Allah mutahaqqiqul baraka ne, albarkar sa tabbatacciya ce 100%. To idan ka zo kuma yau ka nuna wani kace shi ma wani mai albarka ne, to kaga ba ka da tabbas, tsammani kake waye sani ko ne mai albarkar ba shi ba, ko kai ne ba ni ba, ko wancan ne ba mu ba, sai ka zo kawai ka ce wani kuma shi ma. Kaga su shehuna suna wato gasa ne da manzon Allah, tunda manzon Allah ya tara ruwan alwalarsa an dauka an nemi tabarruki da shi, su ma sai suka rika kukure baki suna ba mutane a nemi albarka da gudu da mun zo kukure baki. Kaga wannan gangaci ne, wannan suna son su zama kishiyoyi gaba, suna son su yi takara da shi, ko ya za a yi waye kuma zai yi takara da manzon Allah, dan annabta ai zabi ne, ba wani kokarin ibada bane. Kaga ni kawai dan mutum da yayi dan rawani kuma ya rike tarbi mai ladanai, shi ma sai ce kuma zai alwala kuma a tara ruwan a sha, kaga wannan ya zama kuskure. Allah tsare da haka mu lura da wannan, rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito. A nan gurin mai zamu lura isari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a aikata manzon Allah ya bibi da wancan sahabi akan kansa kan abin da yana da bukatar sa, tunda yace akhadha muhtajan ilaiha, amma tare da haka wancan sahabi yazo ce ba ne ce an gama, sai ya dauko ya bashi. Ina fata mun fahimta. Yanzu duk ba ku gane me nake nufi ba, wai yanzu wannan yanayi, wannan yanayi, wannan yanayi, ni kuma zuciya ɗaya gare ni, mutum nawa zan fahimta? Ma'ana da na tsaya haka ne shiru so nake in ji waye wa sauran su sallama ɗaya mana in ji, yanzu kun ga dubban san me kuka ce ba. Ma ja lallahu lirajulin min kalbin fi jawfi. Na'am wa alaikum
salam.
Ya sha bambam, wannan baya tutarwa don hadisi ne ne. Wannan baya tutarwa, matukar ma'ana ba ta canja ko baya tutarwa. Bari in karanta nakon da yake wajen kudin. An sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu imra'atan ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi burdatin. An gane ko? Anan gurin ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi burdatin. Anan sai ce mansujatin. Fa qalat nasastuha bi yadayya li aksukaha. Tace da manzon Allah na saka wannan tufafin da hannuna dai in tufatar da kai shi. Shine nasastuha, na saka ta biyadayya da hannayena, li aksukaha, fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam muhtajan ilaiha, fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Sai manzon Allah ya fito yayi izar da wannan burda din, wato yayi farjalla da ita kenan. Fa qala fulanun, sai wane cikin sahabbai ce uksuniha ma ahsanaha, ka tafatar da ni wannan mada, ka tana da kyau kuwa. Fa qala na'am, sai manzon Allah ce to. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس من ذا الله يزونا تكين مجلس دين صحابة يزوى ونلوكتي ثم رجع سنن سيكوما جدا فطواها يننكيتا يننكي ونن تفاضل لنكي أبو ككاوش ثم أرسل بها إليه سنن من ذا الله يأكوشي أكوا ونموانا دين فقال له القوم سيبتا ننتكتين شي ما أهسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها baka kyauta ba, manzon Allah ya sanya wannan tufafi yana da bukatar sa. Thumma sa'altahu, sai kuma ka zo ka roke shi. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, ka ko san manzon Allah baya mayar da mai tambaya idan ya ce ba ni kaza. Fa qala, sai ce inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha, wallahi ba dan kwadayen sanya tufafin ne kawai yasa na roke manzon Allah ba, inna ma sa'altuhu li takuna kafani, na tambaye shi ne ba ni dan ta zama likafani na. Qala sahlun sahlati, fa kanat kafanahu, karshe ko ita ta zama likafanin sa wannan burda din. wato wannan riwayar akwai ƙarin bayani a cikin da ka wannan ba dai da hadisin da ne. Wa Nabi Musa radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kare da a gare shi, yace manzon Allah yace innal ash'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madina jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyya fahum minni wa ana minhum. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisin an karbo shi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kare da a gare shi, yace innal ash'ariyina idza armalu fil ghazwi, lalle mutanen al-ash'ariyun kabila ce a kasar Yemen ta Larabawa, daga cikin Larabawan da suke zaune a Yemen, sun kasance idza armalu fil ghazwi, idan bukata ta kama su a cikin halin yaki, wato abinci, aka rasa abinci ko aka rasa kayan guzuri suka yi karanci, aw qalla ta'amu iyalihim, ko abincin iyalinsu yayi karanci, bil madinati, a unguwarsu a cikin Madina, jama'u ma kana indahum fi sawbin wahid, sai su tattara duk abin da yake tare da su a tufafi daya, wato ai babbar shimfiɗa a ce kowa ya kawo ragowar gidansa da mai kaɗan da mai yawa, sun maktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyya, sannan su raba shi wato a mazubi daya daidai wa daida, fahum minni wa ana minhu, suna wane ni nasu ne. Wato wannan kaga wani taimakekke ne yana suka tsarawa kansu suke yi, ko manzo Allah ya tabbata su akan haka. So idan ana tafiya guzuri yayi kaɗan, kila na wane ya kare, na wane saura mudu daya, wane kuma yana nan da buhu daya ko rabin buhu ko wani abu, to sai a ce to kowa ya kawo, idan ya kawo sai a hada kuma sai a raba, ga kowa ya sauke samu. Idan kuma ana zaune a gida ma unguwar da suke, a titin da suke, a kwararren da suke, haka suke, idan abinci ya karewa wadansu, an san wani abincin gidansa ya kare, wani kila saura kwano biyu, wani saura kaza, wani kuma yana da saura buhu hudu biyar a gidansa, sai a ce to kowa ya kawo, da ya kawo sai a hada kuma sai a raba, a yi kasafi kowa a bashi daidai yawan iyalinsa, da shi kenan kowa su tsaye. Sai manzo Allah ce fahum minni wa ana minhu, suna wane ni nasu ne, ma'ana sai zan to wannan wata taimakekeniya ce ta juna da suke. Har yanzu a kasar Saudiya waɗansu ƙabilun na Larabawa sukan yi irin wannan, ko da yake su ba haka suke ta fuskar abinci ba, suna da asusu ne wanda ya shafi family gaba ɗaya, ko ya shafi ƴan unguwa ko ƴan ƙabila kaza, kowa yana bayar da wani abu a wata, abin da ya yanke zai iya bayarwa gwargwadon samunsa, ana tarawa an buɗe account guda, an sa waɗansu wanda za su rika sa hannu kuɗi su fita, to shi amfaninsa idan wata azalta faɗawa wani daga cikin wannan za a kimanta me ya kamata sai a ɗauka a bashi, idan wani ya yi wani abin da kafara ta kama shi kuma ba zai iya yin kafara ba sai a ɗauka daga cikin wannan a bashi, idan wani ya yi kisa na kuri a ce za a biya diya ta ya kaɗe wani da mota kuma an ce sai an biya diya, daga cikin wannan duk suke ɗauka su biya, har yanzu akwai waɗanda a wajen saurayi, to sai ka ga suna tara kuɗi masu yawa kuma suna warware matsalolinsu da dama na zamantakewar iyali, kuma cikin rufin asiri ba tare da wata fallasa ta sanar. To wannan al'umma yakan, idan al'umma tana da tsari za ta iya yin haka, amma matsalarka idan za ka yi wannan a ƙasar Hausa akwai wanda kullum sai ya kawo kuka a asusu, ko ba haka ba, kullum sai ya kawo kuka a asusu, ana ta rigima. Za a ga mutane ma kamar a ce transformer ɗinsu ta lalace, ko kuma a falwaya ta faɗi, ana son a je a sayi falwaya, a je a bi wannan a kawo kuɗi, a bi wannan a kawo kuɗi, sai ya ga wani ya ba da naira 50, wani ya ba da naira 100, wani ya ba da 200, wani ya ba da 1000, ko da ke yan kaɗan ne. In kana son ka ji wanda ya fara zagi na cewa an cinye mana kuɗinmu wanda ya ba da naira 50, shi ne zai fara zagi. Sai ka gani an zo an damfare mu, an ce don mu ba da kuɗinmu ko mu ga wuta ba har yanzu. Naira 50 sai bayar. Kaga wannan ba za ka yi abin kirkiri irin wannan ba. To a yanzu kuma za ka tara wannan, wani ya san akwai wannan kuɗin, zai je ta ƙarya ne, ya je kwanta asibiti su haɗa baki da likita, ɓata garin likita ko ma'aikatan asibiti, a ce ai kwanan sa bakwai a nan a rubuta bill, kawai ya yarjejeniya da mai asibitin abin da yake so, idan an kawo su raba daidai, ya zo muku yana dangishi da kyar, a ce ai na kwanta a asibiti kaza, a je a duba a gani ai kwanan sa kaza ga bill an rubuto daga asibiti, to a ɗauka daga cikin asibiti, a ɗauka sai a bashi. A'incin da mutane suke ya wuce misali, al'ummar mu gyaranta wato ba karami bane ba, sai an yi kamar ayyaki idan kana son ka gyara wannan al'ummar. Wallahi sai mutum yayi kamar ayyaki. Al'ummar da kake faɗa dan ita kai hakilo dan ita ka tayar da hankali dan ita idan wani abu ya same ka akan wannan ta farke su za su koma da kamar sace shi ta waka shi. Kuma dan su kake yake. Waje sai yayi kaza. Waje ja da kaza. Banda al'ummar kasar Hausa ba inda za ga wannan a duniya. Armalu abinda ake nufi da armalu faraga zaduhum wato guzuri ya kare kenan au qarabal faraga ko ya kusa ya kare shine idan armalu babu tanafusi fi umur al-akhirah babin da yake magana dangane da rigegeliya wajen ayyukan lahira ko cikin lamuran lahira at-tanafus ko dai kace rige ko kuma kace gasa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun al-munafasatu wato gasa kenan babu tanafus babun da yake magana akan yin gasa fi umur al-akhira cikin lamurra na lahira wal istikthar mimma yutabarraku bihi da yawaita abin da ake neman albarkarsa ana son a yawaita duk abin da yake akwai albarka a cikin sa qala Allah ta'ala wa fi zalika falyatanafus al-mutanafisun ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa yace a cikin haka masu gasa su yi gasa masu rige su yi rige masu tsere su yi tsere a cikin neman lahira kenan a cikin neman gidan aljanna wa an sa'al ibn sa'd radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi sharabin fa shariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al ashyakh fa qala lil gulam ata'adhanu li an u'tiya haula fa qala al gulam la wallahi ya rasulullah sallama an kawo masa abin sha utiya bi sharabin an kawo masa abin sha lafazin sharab na daukan abin sha wala allah ruwa wala allah lemo koka kola fanta sprite duka irin su sharab an zo masa da abin sha fa sharibi min husayi sha wa an yaminihi gulamun a damansa akwai yaro wa an yasarihi al ashyakh a gefen sa nagu kuma akwai dattijai fa qala al gulam sai manzon allah ce da yaron ata azanu li an utiya haula shin kayi min izini in fara baiwa waɗannan kafinka wato sai wannan ya nuna in za ka mika abu ga mutane ka tare da kai waɗansu a dama waɗansu a hagu waye fi cancantar ka fara baiwa na dama ya fi cancanta amma sai manzo Allah ya ga na daman yaro ne nan gurin ga manya to tunda haƙƙinsa ne sai ce kayi min izini in fara ba su kaga haƙƙinsa ne tun kafin wani menene asusun yara na UNICEF ko wace ce asusun karanan yara na majalisar ɗinkin duniya karshen kare haƙƙin yaro ke yaro ne fa ga dattijai manzo Allah ce kai izini in ba su fa qala al-gulam sai yaron yace la wallahi ya rasulullah ce a ban yi izini ba wallahi ban yi izini ba ya manzo Allah la usiru bi nasibi minka ahadan babu yanda za a yi rabona na wajenka in fifita wani akan sa ba zai yi ba fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sai manzo Allah ya dora wannan kofin a hannun yaron yace sha in ka rage kuma ka wasu tallahu bi ma'ana wada'ahu kenan muttafaqun alai Imam an-Nawawi lalle yana da fiqhu hikimar kawo wannan babi bayan wancan babin a cikin an yi maganar isari wa yusiruna ala anfusihim me yasa nan yaron bai isari ba saboda abin ya shafi lahira a can ana yi isari ne a me a babin da ya shafi duniya bukatu na duniya amma duk abin da ya shafi neman albarka da neman lahira to a nan kana fifita kanka ne sama da kowa ina ba za mu fahimta da haka kana cikin sahun gaba ka samu wuri musamman a irin daman liman din nan sai ga wani yaro wanda kake girmawa sirikinka ko mahaifinka za ka bashi waje ka sai kai koma sahun baya ko kuma ka tsaya wanne ne ka tsaya dan ba a yi isari cikin al'amuran lahira idan yana so da sai riga zuwa ko ba haka ba an kawo ruwa kana jin kishirwa an kawo abinci kana jin yunwa ga wani shi ma yana jin yunwa ga wani shi ma yana jin kishirwa to a lokacin ka fara da kanka da ka ba su wanne fi ka ba su shi fi dan cikin lamuran duniya ake isari amma cikin lamuran lahira babu isari wannan rige ake yi shi yasa manzo Allah ce da kun san abin da ke cikin sahun gaba da abin da ke cikin kiran sallah da ba ku yadda ba kullum wane yana sahun gaba ko kullun wane shi zai kira sallah da sai dai a rika ƙuri'a yau wane ya gobonci ya ji wane wane saboda ladan yana da yawa a sai kaga rigi ake yi rigi ake cikin shi da wafi zalika falle tanafusul mutanafisun ina ga mun bambance tsakanin wannan da wannan kaga da ya kawo wancan babu sai ya kawo wannan babu gaji yaron kuma ya amfani da kalmar isari la usiru bi nasibi minka ahadan ba zan fifita ka san da nake da shi a wajen ka MPP ta wani da shi ba a madadin kai da ba zai yi ba kaga sai nuna wannan isar ana yin sa ne a babin duniya ba a babin lamarin lahira ba a ibda min nafsi ka sai ka ce masa yayi bayani me ibda min nafsi ka take ne ibda min nafsi ka bi take ne ibda min nafsi ka tana nuna halaccin ka fara da kanka amma da ita da isari wannan filada ba da Allah idan kake yin isari kai zanubi ba kai zanubi ba law bada'ta bi nafsik sahih ba haramun kai ba amma idza atarta ghayraka ala nafsik fa hadha fadlun mink ina ba da amfaninta sannan galibin abubuwan da ake isari za ka ba abu ne ne kullun kullun ba amma ibda bi nafsik kuma wannan abin ne ne na kullum kullum tallahu bitta'il muthannati fawq ay wada'ahu wa tusayyidura wannan abu a hannunsa wa hadal gulamu huwa ibn abbas radiyallahu anhu wannan yaron da ake magana a kansa cikin hadisi imamu an-nawawi yace abdullah dan abbas ne Allah shi kare da kare shi wa nabi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل أريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري أنغانيكو وانا حديثي أنك فرشي دك أبو هريرة الله سكاري دا غريسي دك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي بينا أيوب عليه السلام يغتسل أريانا يا عند أنب أيوب عليه السلام yake wanka babu tufafi a jikinsa sarra alaihi rijlu jaradin min zahab sai ga wani gungu na fari na zinariya sun fado a kansa gungu guda shi ne rijlu jaradin ai jama'atu jarad kenan min zahab na fari fari na zinariya sun fado kansa faja'ala ayyub yahsi fi thawbihi sai annabi ayyub ya ringa dauko tufafinsa yana nema ya kife su kar su tashi zinari fanadahu rabbuhu azza wa jalla sai ubangijin sai ya kiraye shi mai girma da buwaya yace ya ayyo ya kai ayyo alama kuna ganituka amma tara shin ban wadatar da kai baka barin wannan abin ma'ana na wadatar da kai da ba sai ka bukaci wannan abin na zinari ba an gane ko malamai suka ce wannan baya nufin zargi ga annabi ayyub alayhi salam bawa ubangiji subhanahu wa ta'ala na yin munajati da shi ne yayi magana ya san ansar da zai bashi ba wai dan bai sani ba dan ya zama karramawa ga annabin Allah munajati yake sun yi dashi yana magana shi kuma yana bada ansa an gane ko kuma barka da shi kuma ansar da zai bayar kala bana yace eh ya ubangiji ka wadatar da ni ko shakka ba wa izzatika ina rantsuwa da izzarka da buwayarka ka wadatar da ni walakin la ghina bi an barakatika amma ba zan iya wadatuwa ba daga albarkarka ma'ana ko ka bani wani abu to kuma zan iya roƙonka ƙara mun daga nan gurin har ranar tashin kiyama ma'ana ba laifi ne ba inna nema a wurinka laifin shi ne in nema a wajen waninka sannan ba laifi ne ba inna nema a wurinka laifin shi ne in sarrafa wannan abin ta hanyar da ba bauta gare ka ba annabin Allah ko in yi nemi dukiya zai kashe ta cikin abin da ke safon Allah kaga zai kashe ta cikin abin da ke aikin da'a saboda haka kwadayin annabawa akan dukiya ba shine kwadayin ga magarin mutane akan dukiya ba. Ga magarin mutane za su so dukiya, kila su kashe wajen yawa Allah da'a, kila su kashe wajen saba masa, amma annabawa duk abin da ya shigo hannunsu na dukiya hankalin su baya kwanta sai sun raba su, ba gurin su dama su tara ba, a'a su samu su kashe, su samu dan wani, wannan shine gurin su. To kaga wannan kar wani ya kafa hujja da shi wajen aibata annabin Allah cewa ashe su ma suna son kudi, ashe suna son duniya. Kasai da aka samu jahilai wanda ba sa fahimta addini sosai, da ya karanta hadisin a gungunce sai tafi da shi a haka, ba zai kalli abinta ina son duniya daban, ina kokarin neman kudi daban, ina son duniya kuma daban. Annabawa suna kokarin su samu kudi, idan sun samu kuma su kashe wajen ayyukan alkhairi. Manzon Allah ya yi sallah, bayan ya yi sallah ya yi sallama, sai sahabbai suka ga ya fita sauri ya shiga gida, irin abin da ya wuce al'ada. Da ya dawo ya ga duk sun damu, ko wani abu ya faru ne, sai ce na tuna ne akwai wata dukiya da suke ajiye a gida, ban riga na yi bayanin yadda za a raba ba, sai na tuno. Da haka ne maza na je na faɗa ai, maza a kasafta a bawana, bawana a aika gidan wani, har sai da aka raba sannan hankalinsa ya kwanta, sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shine matsayin annabawa alaihi wasallatu wassalam. Ina ganin lokaci ya sai mu dakata a nan wurin, ko abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu dada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya samara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da gilas ya halatta, dan mutum ya yi sallah da gilas a idonsa ba komai a kan shi. Wanda yana maganar bai sallar magariba ba ya zo masallaci, ana sallar isha'i ya zai isha'in sannan daga baya zai magariba, a ga ka'ida magariba za ka yi, ba za ka yi isha'i ba sai bayan ka tabbatar ka yi magrib. Don haka nan gurin ko dai ka bi su a yi isha'i tare da kai da niyyar kai nafila kake, idan an gama sannan ka tashi ka yi magriba ka yi isha'i, ko kuma ka bi su sun za su yi isha'i kai kuma kana da niyyar yin magriba a cikin zuciyarka, to anan tun da adadin rakawoyi sun bambanta, shine malamai suka ce idan an yi raka'a uku kai sai kai zamanka, kana nan zaune a haka har liman ya kammala raka'a ta hudu ya zauna yayi tahiyya ya sallama sannan kai sallama bayan sa, to ka samu magrib kenan, to sai ka tashi kai isha'i. Wannan yace gaskiya ne akwai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hularsa a gidan tarihi a taki, mutanen taki din nan fa akwai kurafiyun da dama a cikin su, irin masu canfe-canfe da karerai galibin su, ba abin da yake da gaggawar a gaskata shi ba, bayan ba mu da sarsuran ta tarihi ingantacciya a kai. Sun sha kawo wani lokaci su kawo hotar riga, wani lokaci kwanaki in shi amma sun buga hoto takarmi sandal, suka ce wai takarmin manzon Allah ne cikin aljiza da kasa, ana barna da yawa wato mutane. Wannan su ne tambayoyin da ke hannu, ba wasu tambaya ko shi. Na'am, sai wata takarda guda ɗaya za ka karanta ta daga ƙarshe. Ina jin ka. Sai tuna da cewa jiya bai sallar isha'i ba, kamar yanzu bayan an yi isha'i din yau sai tuna jiya bai isha'i, abinda zai tashi ya wannan isha'i ne ita kadai ba sai ya mai ta wannan sallolin guda biyar. Na'am. Kan da yake da kai ya nafa da da kafu. Sai kamar naman kina. Kana da abokan aikin sallon gaban kina. Za ka iya bashi tunda naman laye ana iya sadaka da shi, ana iya kyauta da shi, za ka iya bashi a bangaren da ka ware don kyauta. Ban gane ba, a cikin wanda kaji za ka ci a gida ya halatta. Na, wa alaikum salam. Ba ku ne ba ku ne ku ce ne ku ne ya da jin da aka na su
koma cikin da zai yi kuma shi kuci ya damu su ke dawa sai shi kana ta yaki da yana kura a kafin da shi da gure ba sai yana har kuma shi kana kuri ke ne shi bai ce da kuma da boye bai da gari ne kuma ya so da kuma an ne sai ko da ta ko ga ba da ko da a
kotu za ta je irin wannan ba fata take rore ta ba kotu don matar da aka nemi mijinta aka rasa ina yake a duniya sai ta je kotu kotu na iya kashe aure ta ba ta takarda amfanin shigar kotu kaga idan aka ba ta takarda ba ta zo ta yi idda tana da hujjar ta yi idda idan ta yi idda kuma ta yi aure wanda idan ya dawo daga baya ta ga shi jiyo kuma a nan gurin dama shi ya kamata cewa akwai wani lokaci da sunan addini sai mutum ya zai nema aure sai a ce a tun da dai musulmi ne ana ganin shi yana sallah shi kina a bashi ba za a yi cikakken bincike ba yana da kyau a bincika usul na mutum gidansu yan uwansa danginsa ba wai dan a gane yana da usuli ko baya da usuli ba ai muhimmancin shi ne dai idan irin wannan ta faru yanzu shi ya zo ya saje cikin yan uwa ya zauna a gari an san shi aka bashi aure ko ba wanda ya san garinsu daga ina yake yanzu kuma ya zo ya tafi shi garinsu da sunan ganin gida tun yana yawaya har ya dina yawaya shekara uku kuma ba labari to ba a san ma wani gari ba ne ballantana a ce kaga wannan matsala ce don haka lalle idan za a bayar da aure a rinka tantancewa ba wai hikimar tambayar iyaye da a gane in masu kuɗi ne a ba shi in talakawa ne a hana shi ba wannan ne muhimmi ba muhimmi a san cewa dan wani gari ne dan wani gida ne ya yan uwansa suke in ya tafi ba kanshi ba ina za a je in ta Allah ta kasance a kanshi ya mutu kuma sun haihu da wannan yariyar ina za a kai ƴaƴan suwa suke da wakilcinsu wannan shi ne a gane wannan a cikin rayuwa amma muna da sakaci dan da mutum ya zo wani lokaci da sunan addini mukan fahimci addinin mu ba daidai ba kawai komai sai mu fassara shi ai ba komai ai dan uwa ne ai dan uwa ne to ai da ku ce ba dan uwa bane ba ce muka daga ina yake in mun ce ba dan uwa bane ba abokin adawa ne shine za ku ce ba dan uwa ne mu ba wanda ya ce ba dan uwa bane daga ina yake shine magana shi kuma yayi bayani shi kuma duk dan adam abinda ake so kar ya koye garinsu kar ya koye gidansu me na koyewa ce duk mutane din nan daga annabi adam sai ban ga dalilin da wani zai ce ni ban ga dalilin zan koye garin mu in koye mahaifina in koye yanayin rayuwa ta nan ta so kai gome wannan wannan ya zama kawayanci da gidaranci ya kamata ka faɗi gidan ku kalara ni dan gari kaza ne ku je ku tambaya ku ga gidan mu ku ga dangi na ku ga ƴan uwana wannan shine magana duk wanda ya sanka kar a yota sai ya san garin abu ne mai sauki wannan a cikin rayuwa zaka samu hutu mai yawa kai kanka ko mutane sai su mu'amalance ka da kima amma idan kana wani boye kana wani boye a ce ina ne a ce ai daga kasar Katsina to kasar Katsina a ina faɗa mana mu ji mana mani ko wace ce Sabana ko Safana take ko Jibiya ko ina ne kasar Katsina ai tana da faɗi suka yi shuru daga kasar kaza duk kuma tana nan boye da ba ka faɗa mana wani gari ne kila shi baya so kana ce garinsu ƙauye ne to sai me garinsu kowa ma ƙauye ne daga baya ya zama birni to ba a faɗin amin kawai wa alaikum salam haka manzo Allah ya nuna mana duk wanda yace assalamu alaikum zaka ce wa alaikum assalam ko alaikum assalam wa rahmatullah amma ba maganar amina ce na alaikum assalam kai yau ka fara zuwa karatun nan ne jiya ma kai sai kan jiya ba mun yi maganar zaman makoki ba zaman makoki ba ya da asali cikin addini al'ada ce tsaba ba ya da asali cikin addini na haka Abdullahi dan masu da irin kai sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo sahun gaba ya ga ya shiga sai ya duba ya ga wanda ba ka kan shi ba gulla sai ya shirye shi a ciki sai ya shiga kamar da ake bukata manzo Allah ya ce li yalini minkum ulul ahlami wan nuha ma abuta kamala da hankali su ya kamata a samu gaba kan ka babu lafi na kamala sai ka gane ka da Allah gobe da aka ce ana kiran ka a fada zaka ne kan ka babu la to kuma shi kenan kuma sai ka zo sai gaba sai ke mun lalace da ubangiji kan ka babu la ai da an ce kai waje ba ilimi to wannan shi da abin da ba na goyon baya waɗansu masallatan wasu na ajiye huluna ne suna dan standby a cikin masallaci saboda haka da mutane sun shigo da an ga wanda baya da hula sai a miƙa masa ya sa idan ya gama sallah kuma ya ajiye ta to wannan daidai yake da masallacin yan mata a jami'ar Bayero wanda akwai hijabai a ciki a rataye duk wanda ta shigo za ta yi sallah sai ta rataye hijabi in ta yi sagale ta farce a nan gurin ta ci zanzo ta fita abinta to kaga wannan bai taimaka ba ina ga bai taimaka ba sosai ya kamata a kuɗe ta da mutum ya zama cikin kamala ɗin kullum ai ai a ce ya kamata mutum ya zama cikin
da kuma
kaga ma dai da cewa ne ne mabidi a tare da yake gaban da na wannan idan mutum ya sallah kansa ba hula wai sallar ma ba za ta karbu ba wannan kariya yake kariya ce cikin addini kuma to inda wannan nuna maka ba malami bane jahili ne wai da yace idan ko har sallar ta karbu to shi zunubin wannan mutum a dora masa wannan jahilci kenan jahilci ne wannan kamar kai kanka kai istighfari da kace masa malami ba malami ne ai da Allah da malami na bismillah ya je wawa ɗaya ku saura da su ne mai wannan bayani din na yi shi a cikin kitabun to na yi shi gaba ɗaya walwalansa a kan wannan matsalar ba ka da annabi mai alaƙarta da mutuwar Abu Talib tunda Abu Talib ya mutu a Makka suratul Tauba ko Madaniya ce ina jin din na yi wannan bayani ina ga mu daina dawo da abubuwan da sun riga sun wuce a baya in dai wannan gabar ce mun gama da ita sai ta biyu
sannan sai kuma ta biyu muna karanta kan mutum ne
ni na faɗa haka sai karo mai talqini ce ai ni a babin talqini ma gaba ɗaya na yi mun yi ta kawo hadisai ne da suke cewa za a ce mutum ya ce
ana raddi ma ga masu cewa
ai mu raddi ma muka yi ga wannan sai dai in baka halarci karatun ba amma mu raddi ma muka yi ga waɗanda suke cewa wato ba za ka cewa marar lafiya ce la ilaha illallah ba sai dai kai ta faɗa ko ya ji ka ji kuma ya dan tafka daga bakinka ai in dai ka halarci karatun raddi ma muka yi kan wannan a raddi ma muka yi akan a to sai je ka nemi kasar ɗinka sake bi lalle ka fahimci kuskure idan kai wannan ka dan mu raddi ma muka yi akan su sai ta uku bai zo gargara ba ai yana cikin hankalinsa mutumin da ya zo gargara baya cikin hankalinsa dan gargara mai ka fahimta a gargara kamar ya rage sauran mutum goma mutum ya mutu ai ba shi gargara ba gargara daidai lokacin da mala'iku sun zaro rai din baki ya bude ido ya kafe ya kalli sama ita ce gargara a wannan lokacin ma mutum baya sanin ma me yake cewa galibi to ba a wannan marhala nake ba a marhalan da ake kafin ya kai wannan wuri ka ga bai ci karo da wancan ba na'am wa alaikum salam
matakar sallah din matakar an zo za a yi sallah din garuwa za a iya hada sallah kar ku manta fa jaizi ne idan aka yi yayi daidai ba ta aka yi wajibi ne sai an hada ba idan muka ce zamu magarbar mu koma mu saki fitowa ruwa na duka mu yi isha'i ya halatta ina ba da mu mai tsoro alaikum salam
Idan ka ba wani ciki ya rute da ba wani ke. Ka ba wani ciki to an yi kuskure ke. Yanzu kai da gaba shi ka tafi gidan su ciki. In ka je ka hau shi ke ka ga wani. Sai kuma ta yi istibra ne sabuwa da mutum ne da ta sannan sai ba sai ka samu kowa. Wannan shi ne. Sai mabiya abin nan ne har yanzu ne yi da wannan abin da Hausa suke sa wani kwatance ciki. Ni wallahi ban yi ta da shi.
Kuma likitoci sun yi shiru sun kyale. Ka ga ya kamata a samu likitoci su yi bayanin wai ciki din nan yana kwantawa ya buya har a yi shekara biyu sannan sai kawai ya fito kwantaccen ciki. Ni ban yi da wannan. Allah ban yi da wannan. Kawai dai dabara ce ake yawanci ko kila mace ta je ta samu ciki ba a wurin mijin farko ba sai a ce ai kwantacce ne ko wani abu kamar haka ina ga abin yana bukatar nazari yana bukatar bincike a likitance mu dai a shari'a ban ga abin da ya nuna mun akwai wani kwantacce ciki ba ban ganshi ba abubuwan suna bukatar gyara ina ga ku yi hakuri haka dan dare yayi wannan yana cewa saboda yanayin damina mai zai sa waɗansu karatutukan ba za a mayar da su ba masallacin Umar ibn al-Khattab tun da yana da girma ai mutum yana yin karatu ne inda jama'a suka nema masallacin Umar al-Khattab ba su taɓa neman in je in yi karatu ba ni ko ba zan je ba in ce zan je in yi karatu duk inda na je na yi karatu to nema na aka yi in je ko ba haka ba nan masallacin al-Umar masallacin nan suka same ni dan haka na zo muke karatu to ne inda duk aka ne zai toke na an kimanta abin da zaka yi wannan ya fi daɗi amma aka mutum zai cusa kai jama'a sun sha rubutu irin wannan takarda ban taɓa karanta ba su yau wannan ma'ana dai wani abu ne da bai shafe ni ba ya shafi hukumar masallacin Umar bin Khattab amma ne bai shafe ni ba su ya kamata a je a tambaya game da wannan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an